Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 18 ga watan Maris. Bayan labaran duniya, za a ji cewa masu ruwa da tsaki na kiran da akai zuciya nesa a jihar Taraba. Sannan za a ji ci gaban fashin bakin siyasar Najeriya mai dadda daukar launin iya ruwa fudda kai a maimakon zabe na jam'i. Za kuma a ji shirin da rashin tayi da sharhin jaridun Najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma yanzu dai ga Muhammad Hafiz Baballe da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karanta Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Lahadi, hukumomin kasar New Zealand sun fara mayar da wasu daga cikin mutane 50 da aka yi wa kisan gilla ranar Juma'a a wasu masallatai biyu ga iyalansu don su yi kokarin binne su kamar yadda musulunci ya tanada. Prime Minister Jacinda Ardern ta ce nan da ranar Laraba za a kammala mika gawarwakin ga iyalansu. Ta kuma ce wasu kwararru shida sun shigo kasar daga Australia domin su taimaka a kokarin da ake na gano waɗanda suka mutu. Shugabar masu binciken musabbabin mutuwa Deborah Marshall ta ce ofishinta ya himmatu a ayyukan da yake yi domin ya tabbatar da an mika kowace gawa ga 'yan uwanta, inda ta kara da cewa babu abu mafi muni a ce an ba wani iyali gawar da ba tashi ba. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda Wali Humaha ya faɗa jiya Lahadi cewa ofishinsa ya haɗu da shugabannin al'ummar musulmai don su fahimtar da su irin dogon lokaci da ake ɗauka idan ana binciken musabbabin mutuwa, musamman kan wani babban laifi kamar wannan. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta yi watsi da duk wani yunkuri da ake yi na alakanta shugaba Donald Trump da mai rajin ganin an fifita farar fatan nan da ya bindige mutane 50 a wasu masallatai biyu da ke kasar New Zealand. Makaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mick Mulvaney ya faɗa wa gidan talabijin na Fox News a jiya Lahadi cewa shugaba Trump ba mai irin wannan aƙida ba ne ta ganin an fifitar farar fata. Yana mai cewa ban san sau nawa za mu ta nanata haka ba. Ya ƙara da cewa kamata ya yi ya ɗauki iftila'in inda ya faru a ranar Juma'a a New Zealand a matsayin yadda ya zo, wato a matsayin mummunan aiki na shedanci. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Ministan Sufurin Ethiopia ya ce nazarin farko da aka yi kan akwatin adana bayanai da ake kira black box a takaice na jirgin Ethiopia, jirgi mai lamba 302, ya nuna kamanceceniya karara da wani hadari irin wannan samfurin jirgi a Indonesia a shekarar da ta gabata. Hajiya Lahadi Dagma with Morges ya fadawa manema labarai cewa za a fitar da sakamakon farko na hadarin da ya faru a satin da ya gabata, wanda ya halaka mutane 157 nan da kwanaki 30. Tun kafin a samu akwatin adana bayanan na jirgin da ya yi hadari a satin da ya gabata, mutane da dama sun yi ta nuna kamanceceniya tsakanin hadarin jirgin Ethiopia da kuma jirgin Lion Air da ya faru a watan Oktoba bara, waɗanda dukkansu jiragen Boeing 737 MAX 8 ne. Sama da mutane 150 sun rasa rayukansu, sannan wasu ɗaruruwan mutane sun bata a jiya Lahadi bayan da wata mahaukaciyar guguwa da aka yi wa lakabi da Idai ta ratsa ta kudu maso gabashin Afirka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da kiyasin da ya nuna cewa mutane 1.5 million ta mummunar guguwar ta shafa a Mozambique, Malawi da kuma Zimbabwe. Sannan dubin dubatar mutane suka rasa hanya da kuma wayar sadarwa a mafi yawan yankunan karkara inda talakawa ke zaune. Ita wannan mahaukaciyar guguwa ta sauka ne a ranar Alhamis a kusa da gabar garin Beira da ke Mozambique, tare da guguwa mai tafiyar kusan kilomita 200 sa'a guda. daga nan ne kuma guguwar ta nausa yamma zuwa Malawi da kuma Zimbabwe. Kotun kolin Isra'ila ta soke takarar wani ɗan siyasa mai tsananin kishin aƙidar 'yan mazanjiya a zaben 'yan majalisa da za a yi a wata mai zuwa saboda wasu kalamai da ya yi na tada husuma da kuma nuna ƙyamar Larabawa. Kwamitin zaɓe a Isra'ila ya baiwa Michael Ben Ari na jam'iyyar Jewish Power Party damar ya tsaya takara, amma kotu a jiya Lahadi ta goyi bayan wata ƙara da 'yan adawa na jam'iyyar Meretz Party masu ra'ayin sauyi suka shigar, inda suka bayyana cewa Ben Ari ya yi kira da a kaiwa Larabawa hari a kuma hana su haƙoƙinsu, lamarin da ya haifar da nuna musu wariya. Shide Ben Ari ya soki hukuncin kotun yana mai cewa wannan gungun fannin shari'ar ƙasar.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a babin rahotanni za mu fara daga jihar Taraba, inda masu ruwa da tsaki ke kiran bangarorin siyasa da al'ummomi da su kai zuciya nesa bayan tashe-tashen hankula masu nasaba da siyasa. Ibrahim Abdulaziz Gareka.
The most unfortunate and dangerous dimension to this campaign was the religious color the group tried to assign to the crisis.
Honorable Samun Dogara kenan kwamishinan yada labaru na jihar Taraba ke ma bayyana manema labarai irin matakan da gwamnatin jihar ke dauka a yanzu game da irin tashe-tashen hankula da ke faruwa a jihar biyo bayan bada sakamakon zabe, inda ya ce gwamnan jihar Abdulaziz Dusan Isiyaku, wanda ya damu matuƙa game da tashe-tashen hankula, ya ma gana da shugabannin hukumomin tsaro da kuma sarakuna iyayen al'umma domin laluwa bakin magance irin wannan tashe-tashen hankula na jihar Taraba.
Including Christians and Muslim leaders who have been part of the peace building process.
Kawa yanzu tuni wannan lamari ya tada hankulan shugabannin al'umma da kuma kungiyoyin kare haƙƙin bani adama a jihar, inda ko suka yi kira ga gwamnatin tarayya da ta dau mataki kan abubuwan da ke faruwa a jihar Taraba.
A sunana Comrade Gambo Daud, shugaban cibiyan kare haƙƙin dan adam na jihar Taraba wanda aka kira a turance Center for Human Rights Advocacy, ina kira ga 'yan siyasan jihar Taraba su zauna su nema sulhu, su nema zaman lafiya ma Taraba. Kashe-kashen da ake yi mana Taraba yanzu abin yafi karfin mu, musamman cikin garin Jalingo. Muna kiran su su dawo da hankulansu. Abin da yake faruwa a Jalingo ba za ka gane cewa wanda ba ba su abin da suke so ba suke kashe-kashen ne, a'a, wanda aka ba su abin da suke kashe-kashe Allah ka dai shi na. Mu dai muna kiran su 'yan siyasan gaba daya su dawo da hankulansu, sannan shugabannin addini su ji tsoron Ubangiji. Abubuwan da suke gaya wa mabiyansu a gurin ibadansu ko a coci ko a masallataiya ba a'a mu duba mutum musulmi ne ko kuma a'a mu duba mutum krista ne ba, mu duba wa ya cancanta. Saboda haka shugaban kasa ya dawo da hankalin shi a jihar Taraba.
Tashe-tashen hankulan siyasan dai sun fi kamari ne ma a nan Jalingo fadar jihar, batun da Malam Aminu Jeka da kirkira sarauta majidadin Mori ya ce akwai buƙatar 'yan siyasar jihar da suke karatun tanatsu game da illar amfani da matasa wajen kawo hargitsi da mun cimma buƙatunsu.
Yanzu mu tada mu tsire da yara, muna ba su aduna da makamai, mu ci aiki su ne su tada hankalin mutane su je gindi a fati. In mutum baya son jambiyar mu ko aƙidar mu a wulakanta shi a dake shi a kashe shi, wannan dosu live by the sword will die by it. Duk mutumin da yake irin wannan siyasa ko a PDP yake ko a APC yake ko a UDP yake ko a Labour Party yake, sai ranan da Allah zai kama shi sai ya gommace. Mu yi da ikon Allah, mu yi haƙuri da juna, duka mu yanta raba ne, ba wanda zai kori kowa.
Yanzu haka hankula sun fara kwantawa a nan Jalingo fadar jihar. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To a gaida Ibrahima, to yanzu sai kuma ƙarshen fashin baki daga madakin samunaka kan dusashewar tsarin saka zaben Najeriya da siyasar ƙasar. Bayan yanke shawara da shugaba Buhari ya yi cewa wannan karan fa iya ruwa fidda kai ba shi ba zaben jam'i saboda abubuwan da suka faru a baya. Amma madakin na samunaka zai dora ne daga inda yake nuni da siyasar rashin toshiya ta Amurka, inda ya ci gaba da cewa.
To kaga mu a nan Amurka, idan ka kuskura ma ka je ka ba wani gishiri ko wani atamfa ko wani abun masarufi ko wani abu ka ce wai ya zabe ka, sannan ma ka kada kanka ba yadda za a yi ma a barka ma kai wannan kashe na raban. To kaga yanzu a nan a Najeriya yadda muka ji labari, yadda muke samun labari, an baka kuɗi je ka zaɓi wani, baka zaɓi wannan, baka zaɓi wanda ranka ke so. To kaga ko a nan ya nuna mana alamun cewa 'yan Najeriya sun fara wayo, sun fara basira, sun fara fahimta
To Malam Suleiman, wasu musamman ƴan jam'iyyar adawa ta Najeriya, wato PDP, suna mamakin yadda aka yi yawancin jihohin da aka ayyana a matsayin jihohin da zaɓukansu ba su kammala ba, jihohin da ake ganin ko ake kyautata zaton jam'iyyarsu ta PDP ce za ta yi nasara. Don haka suke ganin wataƙila akwai abin da suke kira lauje cikin naɗi. Ba ka gani suna da wata ƴar hujja ne aƙalla?
Kwarai da gaske PDP za su samu hujjansu, suna da hujja. Domin me, ai kaga maganar da muka yi na farko, mun yi maganar shi shugaban ƙasa mai girma janar Muhammadu Buhari ya yi magana da ya ce ba zai sa baki ba, ba zai tsoho bakin shi, ba zai ce komai ba. Kowa tashi ta fushe shi. Saboda haka a wannan jihohi na Kano ne, Bauchi ne, da Sokoto da sauransu, su talakawa sun san waye kyautata musu, waye dadada musu, waye musgura musu, waye musu rashin adalci, waye musu rashin mutunci, duk sun sani. Saboda haka shi yasa ne maganan kan maje ya waye yanzu a Najeriya. Su PDP dinnan suna ganin wayannan jami'ai na wayannan jihohi da ake cece kute, ake je kaka dawo, suna ganin cewa lallai tabbas za su kawar da wayannan jami'ai ko kuma wayannan gwamnati a wannan zaɓe da aka yi na gwamnoni. Kaga a nan zai nuna cewa su PDP suna ganin lallai za su yi galaban yin gaba da wanda bai daɗaɗa musu ba, bai kyautata musu ba a lokacin mulkin shi na wayannan shekaru da suka shuɗe, yana so ko ya ɗora wani ne ko koya ne. To a fahimtar mu, mu muna ganin abin da zai sa PDP su nuna cewa a su za su galaba, wanda ke kuma suna da hujjar su yi wannan hurumi.
To Malam Suleiman, a baya an ayyana wasu zaɓuka a matsayin waɗanda ba su kammala ba?
Kwarai, an sha yin irin wannan. A yi zaɓe, bayan an yi zaɓe, ko dai INEC wato hukumar zaɓe ta ce ta soke wannan zaɓe, an yi almundahanu, an yi ba daidai ba a wurin zaɓen, saboda haka za a sake. Ko dai su soke, ko kuma a ce a an je kotu an yi kaza, amma ƙwace ga wanda ya ci an ba wani. An yi haka da can ba wai yanzu aka fara ba, amma wannan saboda kamar yadda na faɗi tun ɗazu cewa kan maje ya waye, an sa ma zaɓen ido kar ka san kar. Saboda haka shi ya sa abin ya yi zafi ya tsamari, amma ai an sha yin irin wannan.
Alhaji Garba Suleiman kenan madakin samunaka ke fashin baki kan siyasar Najeriya. To kafin mu ci gaba ga wannan. To yanzu kuma ga Mahmud Kwadi da shiri na gaba.
Amma ba bisa shashan ke ba, kana ba bisa sakar ke ba, kuɗi a fashe ta hanya mai kyau.
Masu turare, assalamu alaikum. A cikin shirin za mu ji abubuwan da kungiyoyin 'yan kasuwa da na masu masana'antu ke muradin gani daga sabuwar gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba Buhari. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari, ɗauke da ragamar shirin. Madalla, masu rarrayar shirin da rashin tayi zai mai da hankali ne akan abubuwan da 'yan kasuwa da na masu masana'antu a Najeriya ke sa ran gani daga sabuwar gwamnatin da shugaba Muhammadu Buhari zai kafa a watan Mayu mai zuwa bayan da ya yi galaba a zaben da ya gudana a kasar kasa da makonni biyu da suka gabata. Kungiyar masu masana'antu ta Najeriya wato MAN na cikin jerin kungiyoyin da ke taka muhimmiyar rawa wajen haɓakawa tare da ci gaban tattalin arzikin Najeriya. Baya ga cinikayyar kayayyakin da kamfanonin 'ya'yan kungiyar ke sarrafawa, haka zalika kamfanonin na zaman babban ginshikin samar da ayyukan yi ga miliyoyin 'yan Najeriya. Alhaji Sani Hussein Sale Birnin Kudu shi ne shugaban kungiyar ta masu masana'antu a Najeriya reshen jihar Kano.
An yi zaɓe an gama lafiya kamar yadda kowa yake ta addu'a kai ta fata, a yi zaɓe cikin lafiya cikin kwanciyar hankali a gama cikin kwanciyar hankali. To abinda zan fara cewa shine wannan nasara ba wai ta Muhammadu Buhari bace, zan san shugaban kasa nasara ce ta mu gaba daya, saboda musamman mu a bangare da shafi masana'antu ba abinda yake bukata kamar abinda ake cewa stability, wato a samu ci gaba da al'amura. Saboda idan ka samu canjin daidaituwa, idan ka samu canjin gwamnati yawanci sai kaga an samu duk irin niyyar take da gwamnati mai shugowa take da shi, sai kaga sai an samu tsaukowar abubuwa da yawa. To kaga wannan gwamnati ta shigo yanzu muna tunanin za ta tsaya ta duba da basira ta ga me ya kamata ta yi akan abubuwan ta fara, wanne ne ta fara wanda yake daidai, ta ci gaba da yi, ta dora akan wanda take ganin ba ta daidai ba a baya, dan ta ga kuma yanda za ta dora dan a samu ci gaba.
To ku menene babban burinku ko a wurin gwamnatin misali?
To alhamdulillah babban burin masu masana'antu a arewa, wato magana da ake ta infrastructure nan sun hada da a ce wutar lantarki, a ce titina, sannan da harka kamar rail nan
line dogo,
kuma issue kamar na teku haka za a kawo janyo ta arewa. To wannan abubuwan dai har za gwamnati ta focusing arkan anan da shekara, ta mai da hankali anan a cikin wannan shekara hudun ta ga ta kawo wannan su arewa. To ina maka albishir cewar mutane za su yi matukar mamakin yadda za a samu ci gaba da bangare da dama, musamman bangaren masana'antu a wannan bangare namu na arewa.
To tunda ka ambata waɗannan abubuwa, watakila kun yi ganawa ko ɗaya ko biyu da ko dai mukarraban gwamnatin ko waɗanda suke takara da sauransu, watakila ko da alabar matakin ku na tarayya gaba ɗaya, kun miƙa waɗannan bukatu da ka ambata?
Wannan gaskiya ne a mataki na ƙasa an tura wa shugaban ƙasa bukatunmu da muke da shi musamman na harkar infrastructure. To in ka ce harkar wannan abubuwa kowane bangare na ƙasar nan akwai damuwarsa wacce tafi masa yawa, kamar yanzu kaga Lagos, in ka ɗauki Lagos zaka tarar su already suna da bangaren jirgi, suna da gunda jirgi ke karawa kamar wata wharf kenan. Yauwa kayan in yazo anan suke dauka suke warehouse din su,
jirgin ruwa yazo,
yauwa jirgin ruwa anan yake
wani sassa na duniya,
yauwa anan yake kawo waya na kara kaya a dauke mu kuwa. Kaga sai dauko shi daga nan an yi safarar sa zuwa arewa, safaran nan da kake gani an yi ne da dama, kuma a yanzu gaskiya muna biyan kuɗi makudai akan wannan safara. So in za a tsaya a kalle wannan jirgin harkar jirgin kasar da ya fara, magana ta gaskiya abu ne mai kyau, ya za a yi a inganta ta jirgin din ya taso zai iya dauko mana container mu tun daga Lagos ya kawo ta har Kano, har Yola, har Bauchi, har Sokoto. Mai kun kudin da ake kashewa makude mai daga Lagos akai zuwa akai container zuwa Maiduguri akan bilion 1.5, wataƙila in jirgin ƙasa ne gaba ɗaya bai fi a kashe maybe 300,000 ko 400,000, kaga an samu sauki. Kuma abinda ake cewa relative security, kamar akwai ɗan yanayi ba fargaba sosai in jirgin ƙasa ne, kamar za a ɗauko a mota ka ɗauko kayanka kana ta tunani ya kayanka zai je ya akai.
Akwai alƙawari ne tsakaninku ko da kuke wato sar masu masana'antu a wannan lardi na arewa da ita gwamnati ko kuma da shi shugaba Buhari ko kuma ƙarrabansa da suka nemi yaƙin neman zaɓe a kwanakin da suka shuɗe?
To gaskiya wannan yana daga cikin shi ma ƙalubalen da muke fuskanta. Wato ya kamata a ce akwai dangantaka mai ƙarfi da makarraban gwamnati na tarayya da kuma wanda suka shafi bangarori wanda suke tafiyar da kamar tattalin arziki. Yanzu ita masana'anta magana ta gaskiya wato renanta ake kuma sai an zo kusa da kai an gaya za a taimaka maka wajen wannan raino nata. To idan kullun zaka ga bukatar tamu a wani lokaci zaka rubuta amma takan yi wahala ma kafin da je ga kunnan wanda ya kamata ya dauki mataki akan irin wannan abubuwa. Yanzu kaman ji issue na wannan wutar wani abu ne wanda yake muna kisan mummuke a arewa wanda wasu jiha ba su ne muna ta faɗa gani ake kaman kana faɗa don san ranka ba, amma ba haka bane. In ka kalli yanda wutar nan take farashin ta da tsakanin Kano yanzu nan Kano ma har ya fi sauki akan farashin da ake da shi a Yola. Wato mu da muke ciki ma a cikin masana'antun yanzu ka tsaya ka rike na kan ma kakka faɗi ya fi wahala. To balle duk wanda ya zo san sana'a yana so ya kawo ya masana'anta a nan duk inda ya leƙa aka masa lissafi ɗaya biyu juya zai tafi sa ya nemo ɓangare a ƙasar nan. To mu kuma muke da matsala ta yawan al'umma, mu muke da matsala ta rashin aikin yi musamman ga matasa. To ya kamata a ce akwai wani sinaji tsakaninmu da gwamnati. Yanzu akwai zan iya ba da misali a Kwarugu da muka je wani gwamna ba zan faɗi sunansa ba a ƙasar Kudu muka je ƙasarsa muka yi fact finding
bincike haka
wallahi wannan gwamnan ina gaya maka dabarar da yake duk kusan wata uku sai ya zauna da yau kungiyoyin amfanamu da kamfani da wannan sai an zauna da su me ye matsalar ku me yake damun ku ya za a yi me za a yi. To wallahi in kaga cigaban da aka samu a wannan guri kan lokaci cikin shekara uku wallahi za ka mamaki. To amma mu nan sai ka ga mun rasa yanda za mu yi ba a kallon abin ta siga cewar ana so a tallafa al'umma gaba idan a samu ci gaba a gurin tara tsire tare.
Alhaji Sani Hussaini Birnin Kudu kenan shugaban reshen jihar Kano na kungiyar masu masana'antu ta Najeriya. Suma ƴan kasuwa da ke hada-hadar cinikayyar kayayyakin blouse na da makamancin wannan muradi ga sabuwar gwamnatin da shugaba Muhammadu Buhari zai kafa nan da watanni biyu masu zuwa. Kamar yadda shugaban riko na kungiyar mai kula da yankin arewacin Najeriya Alhaji Dayebu Salisu Sa'adu ya bayyana.
Abin da muke fata mu gani a karo na biyu na wannan gwamnatin da aka zaba, to fatanmu shine zamanto ƴan kasuwa mun samu sauki fiye da baya abin da muke samu. Kamar yadda muka haɗu muka bada goyon bayanmu muka goya baya wannan gwamnatin ta yi, to muna fata ƴan kasuwa su ji daɗi kamar abin da muka gaya mutanenmu su gani a zahiri. Na farko shine ɗan kasuwa zamanto sanda zai tashi daga nan ya fita waje je so kaya mu iyar kayanmu da muke saidawa na blouse a nan gida mu samu su da sauki, ko mu ce mu samu canji da sauki yanda za mu kawo kaya gida da sauki a saida al'umma su same su da sauki. Muna fatan wannan a cikin wannan gwamnati.
Kamar canji da sauki kamar ya kake nufi?
Yawwa, kamar abin da ya shafi dala shine kowa san abin da muka fi mu'amala da shi a wajen fita a so kaya. A duk kasashen da za mu fita abin da ya shafi China, India, Dubai da sauransu duk da dala ake amfani wajen tafiya a saye su. To haka muke roƙo gwamnati ya zamanto an sauƙaƙa dala ta ƙaroyo ƙasa ga ƴan kasuwa yanda za a same ta aje a fita a so kaya da sauki. Kuma abu na biyu da muke ƙara kira ga wannan gwamnati musamman ma a nan mu jihar Kano ko kuma in ce Arewa. A gwamnatin waccan da ta wuce a can baya kamar in ce zamanin mulkin Obasanjo kusan ya ƙarfafa ƙarfinsa a Lagos, ya daga wannan darajar iya faɗin Lagos da sauransu duk wani jirgi da zai iya zuwa Afirka zai shigo Lagos. To muna fatan wannan gwamnatin ta wayo jihar Kano ya zamanto mu ma duk wani jirgi da zai taso daga duniya shigo jihar Kano inda yana zuwa Afirka ya zo jihar Kano, hakan zai zamanto kasuwancin jihar Kano da kuma ire-iren kasuwancinmu na bulawa za a ƙara samun sauki a cikin ƴan kasuwa. Ɗan kasuwa akwai kayayyakin da in yana gaggawa yana buƙatar su zo mai da wuri zai ɗoro su a sama, ko kuma in ma ji ya ɗoro su ta ruwa zai ɗoro su ta sama. Dalilin hakan ne muka bada misalin samar da wannan airport din maida ta zamani yanda aka maida wadda ma ta girma a batun da airport din Malam Aminu Kano ta girma airport din Lagos. To muna fata mu ma a maida wannan airport din ta zamani yanda zamu ji in ka so kaya daga waje wanda ka doro ta ruwa wanda ka doro a sama zo maka da wuri kamar yanda muka sani yanzu ka doro kayanka daga China ma amma zai zo Lagos a ƙasa da kwana 10 muku ne sai kwana 25 ma bai zo maka jihar Kano ba. To haka muke fata gwamnati lalle ta dubu wannan matsalolin da muke fama da shi a wayar al'ummar Arewa musamman ma jihar Kano a duba iya faɗin Malam Aminu Kano.
To baya ga waɗannan batutuwa akwai wasu al'amura da kuke ganin cewa tunda an kafa sabuwar gwamnati idan ta waiwayi lamarin al'amuran cinikayyar ko za su daidaita?
Gaskiya ne akwai abinda muke fata a waiwayi al'amuran ƴan kasuwa jawo su kusa da gwamnati, hakan zai taimakawa ɗan kasuwa shawarwari da za a nema da kai kuke bukata ba a je a nemi wanda ba ya ma da masaniya akan kasuwanci ba a neme shi. Majority yanzu gwamnatin za ta yi sabuwa za a ce da yan kasuwa ka amma ka tambaya wai wani ma bai san yan abubuwan ba. Musamman ire-iren wannan abubuwan zai taimaki yan kasuwa a ji menene matsalolinku ku faɗa kuma ku nema a gyara muku. Shine wannan abin zai ƙara kawo kusanci fahimtar juna tsakaninmu da gwamnati. E muna kuma fatan hakan yayi a wannan sabuwar gwamnatin ta Muhammadu Buhari.
Masu rare ƙarshen shirin da rashin cai na yau kenan. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai. Yanzu a madadin Alhaji Sani Hussein Burnin Kudu da kuma Alhaji Dayyabo Salisu Adu sai kuma waɗanda suka tallafawa shirin a sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar ke cewa sai makon na gobe idan Allah ya kai mu a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
To a gaida na Kwari. Yanzu kuma ga baban gidan Jibrin da shiri na gaba.
Zan fara sashen jaridar ne da jaridar PM News jaridar kuma da Toronto cewa bayan rugujen wani gida mai hawa uku da ya yi sanadiyar mutuwar 'yan makaranta akalla 20 a birnin Lagos. Yanzu haka dai gwamnatin jihar Lagos ta fara ruguza wasu gidaje. Sai kuma jaridar The Nation jaridar Toronto hukumar zaben Najeriya na cewa za a sake gudanar da wasu zaɓukan gwamnoni ne a ƙananan hukumomi 14 da ke jihar Adamawa. Zaben dai ana sa ran da shi ne ranar 23 ga wannan wata tare da Kano da kuma Sokoto. Sai kuma jaridar This Day jaridar Detroit gwamnatin tarayyar Najeriya na Allah wadare da harin da wani dan bidiga ya kai wasu masallatai guda biyu na Juma'a a garin Christchurch da ke kasar New Zealand. Jaridar ta rawaito minista harkokin wajen Najeriya Mr. Godfrey Onyama na cewa a wata sanarwa Najeriya ta yi Allah wadare da wannan hari wanda kawo yanzu ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 50 daga cikin wanda suka tsira daga wannan hari. Dai akwai limamin daya daga cikin masallatan wanda dan asalin Najeriya ne mai suna Imam Alabi Latif Zirullah. Sai kuma jaridar Daily Trust jaridar Detroit jakadan kasar Faransa a Najeriya da cewa gwamnatin kasar Faransa za ta taimaka wajen ganin an koyar da harshen Faransanci a Najeriya tare kuma da inganta harkokin wasanni. Sai kuma jaridar Leadership ta ruwaito taron Bishop na Church Catholic a Najeriya na kira ga gwamnatoci a matakai daban-daban da sai tsaye wajen tabbatar da adalci da kuma gudanar da ayyuka na raya ƙasa da tabbatar da tsaro da kuma bin doka da oda da tabbatar da adalci wajen ci gaban Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Babangida Shifrin murya Amurka daga Lagos.
Ta gaida Babangida. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Sunana Haliba Kurije. Ga da yake mun karanta cewa hawa shugaban kasa ta ce shugaban kasa ba zai sa hannu wajen tsatsan shugaban majalisa ba. Ya kamata fatin APC ya ruwa ya tsaki wajen zaben shugaba kada a samu matsala irin wanda aka samu baya musamman idan tsohon gwamnati suka mamaye majalisa. Nagode sashen Hausa na muryar Amerika. Sunana Haliba Kurije a Kebbistan Najeriya.
Assalamu alaikum muryar Amerika mai magana Abun Didi Bunza local government jiha ke Najeriya. Ina kira ga Jalal Muhammad Buhari da sauran waɗanda suka ci zabe. Muna musu murna sanin Jalal Muhammad Buhari yana ya kamata gwamnatin jihar Kano a kwatanta mata adalci.
Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya amman fa a takeice.
A jiya Lahadi hukumomin kasar New Zealand sun fara mayar da wasu daga cikin mutane 50 da aka yi wa kisan gilla ranar Juma'a wasu masallatai biyu ga iyalansu don su yi kokarin binne su kamar yadda musulunci ya tanada. Prime Minister Jacinda Ardern ta ce nan da ranar Laraba za a kammala mika gawawwakin ga iyalansu. Ta kuma ce wasu kwararru shida sun shigo kasar daga Australia domin su taimaka a kokarin da ake na gano waɗanda suka mutu. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta yi watsi da duk wani yunkuri da ake yi na alakanta shugaba Donald Trump da mai rajin ganin an fifita farar fatan nan da ya bindige mutane 50 a wasu masallatai biyu da ke kasar New Zealand.
To masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya. da wanda ya hada mana sautin CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya.